de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda a sura abokan aiki. Muka sake dawowa shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke bayyana yadda batun sauye fasalin wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya ke tasiri ga yanayin tarukan ƴan siyasar kasar ke yi a ƴan kwanakin nan, dan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya alƙawarin farfado da martabar noma, kasuwanci da masana'antu a jihar Kano. Muna tafa da rahoton. Sannan hukumar alhazai ta ƙasa Nakun ta kafa cibiyar kula da aikin haji ta Najeriya domin horar da ma'aikatan da ke aikin haji da umra. A jamhuriyar Nijar kuma, ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta shirya wani gangami a jiya Alhamis don ganin an gudanar da bincike da zai ba da damar zakulo masu hannu a kisan gillan da aka yi wa wasu ɗalibai uku lokacin da suke gudanar da zanga-zanga. Da ƙarshe kuma, shi gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaɓe mai zuwa a Najeriya. A yau ma za mu haska fitila ne kan jihar Katsina. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Har yanzu ana fuskantar barazanar kungiyar ISIS tana kuma ci gaba da karuwa a yankunan da ke fama da rikice-rikice, kuma yadda kungiyar ke kara fadada a tsakiyar Afirka, kudanci da kuma yankin Sahel abin damuwa ne, a cewar shugaban sashen yaki da ta'addanci na Majalisar Dinkin Duniya. Karamin babban sakataren sashen na yaki da ta'addanci a Majalisar Dinkin Duniya, Vladimir Voronkov, ya shaidawa kwamitin sulhun majalisar cewa kungiyar, wacce kuma ake kira Daesh da Larabci, tana ci gaba da amfani da yanar gizo da kafofin sada zumunta da wasannin game don fadada farfagandarta ta tsauraran ra'ayi da samun sabbin magoya baya. Voronkov ya kara da cewa amfani da sabbin fasahohin zamani da Daesh ke yi shi ma babban abin damuwa ne. Yana mai nuni da yadda kungiyar ke ci gaba da amfani da jirage marasa matuki wajen sa ido da leƙen asiri da kuma samun kuɗi ta amfani da abubuwan da suke tattarawa da fasahar zamani. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran, a cewar masu fafutuka, yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi ta rera taken goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yaran. Kafofin yaɗa labarai da ke wajen Iran sun ce an sako jimlar mata 7 a yayin da hukumomin Iran ke ci gaba da ɗaukar matakin murƙushe zanga-zanga da ta ɓarke a watan Satumban bara, cikin waɗanda aka saki a jiya Alhamis har da Saba Court of Shari, wacce ake tsare da ita tun a shekarar 2019 bayan da ta yi gwagwarmayar adawa da tilastawa mata sanya hijabi, da kuma wata fitacciyar mai ɗaukar hoto Aliye Mutalar Zare, wacce hukuncin zama gidan yari da aka yanke mata ya fara aiki a watan Afrilun bara, a cewar rahotanni. Bayan da aka saki su, sun yi tarera taken zanga-zangar, wato mace, rayuwa, 'yanci da kuma tare da masu tauye haƙƙi a faɗin duniya, kamar yadda wani bidiyo da Mutalar Zade ta wallafa a shafinta na Twitter ya nuna. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis, kuma aka kawo su na Amurka, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa a yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi 'yancinsu, kuma sun jurewa tsarewar rashin adalci da aka yi musu lokaci mai tsawo. Ya ƙara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin Nicaragua ta yi, wanda ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar Amurka ne, ya nuna babban matakin ci gaba wajen magance take haƙoƙin bil'adama a ƙasar. Kuma matakin ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Nicaragua game da batutuwan da ake da damuwa a kansu. Sai dai Blinken bai bayyana sunayen mutanen da aka sako ba. To kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu fara kawo muku rahoton mu na farko. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke bayyana yadda batun sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya ke tasiri ga yanayin tarukan ƴan siyasar kasar ke yi, a yan kwanakin nan dan takarar shugaban Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi alƙawarin farfado da martaban noma, kasuwanci da masana'antu a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwalina dauke da ƙarin bayani.
Ina so in tambaye ku, kuna son martaban noma ya dawo ga Kano? Kuna son martaban kasuwanci ya dawo ga Kano? Kuna son a bude boda? To ga mu nan PDP, mu ne kawai za mu yi muku waɗannan abubuwa guda hudu.
Waɗannan dai na daga cikin muhimman batutuwan da suka zamo geshi kanyar jejeniya da aka kulla tsakanin Alhaji Atiku Abubakar da jam'iyyar sa ta PDP da kuma mutanen Kano a wurin gangamin neman ƙuri'ar.
Ba abin da ban sani ba game da Kano shekaru 50 da suka wuce. Alƙawari ne muka ɗauka muku tsakanin ku da mu da kuma Allah. Idan kun zaɓi PDP sama zuwa ƙasa, ƙasa zuwa sama, idan Allah ya yarda, waɗannan abubuwa nan ne kuma matasanmu da mata za su samu sana'o'in yi.
Tun da fari dai sai da ɗan takarar na PDP ya kai ziyarar ban girma da neman tabarruki ga fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Amin Ado Bayero.
Abubuwan da ya saka a gabansa waɗanda za su zama alhain umar ƙasar mu mai daya ana yin tabbatar da su. Kamar kullum muna jaddadawa waɗanda suke zuwa wannan gida
a hannu guda kuma masana kimiyyar siyasa da ke fashin baki a fagen demokradiyyar Najeriya na cewa batun sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya wato naira ya fara tasiri ga tsarin tafiyar da tarukan ƴan siyasa a daidai lokacin da ake ƙara tinkarar radakun zaɓe.
Akwai tarurrukan campaign da yawa da suka so su yi suka kasa yi saboda rashin kuɗin, don haka ko yanzu aka tsare to ba za su iya yin wasu abubuwan ba lokaci ya ƙure musu. Kuma da ake cewa a ɗaga a ɗaga, in dai an ɗaga za su iya ɗan rage wani abu ne. Idan ka kalli yanda aka yi primaries da yanda aka saida form na jam'iyyu, ta'adin kuɗin da aka yi yana haska cewar masu ƙazamin kuɗi fa sun fito takarar nan, don haka wannan zaɓen ba da za a raba shi da kashe kuɗi. Amma yanzu wannan abin musamman mun ba a ɗaga ba, to dole a yi zaɓen nan a cikin talauci. Ko da mutum yana da kuɗi kuma ko da ya canji wani abu, san masa sabbin kuɗin a kai, ba duk kuɗinsa ya canza ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun cincirin da mutane a ciki da wajen harabar bankuna a Najeriya waɗanda ke muradin kuɗaɗen tafiyar da rayuwar yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Malawi na fuskantar barkewar cutar kwalara mafi muni a tarihin kasar a cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya ta WHO, waɗanda suka ce cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,200, yayin da wasu kusan 37,000 suka kamu da cutar tun daga watan Maris na shekarar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta fitar da sanarwar a jiya Alhamis game da halin da ake ciki. Kwalara cuta ce ta ciki da ake kamawa sanadiyar haɗiyar ƙwayar cutar Vibrio cholerae da ake cin, wato da ake samu a gurɓataccen ruwa ko abinci, a cewar hukumar WHO. Hukumar ta ce gwamnatin Malawi ta ayyana ɓarkewar cutar a matsayin matakin gaggawa na lafiyar al'umma a cikin watan Disamban bara. Yawancin mutanen da suka kamu da cutar kwalara ba sa nuna alamun kamuwa da cutar, kuma koda sun yi alamun ba su da zafi sosai. Ko da yake cutar mai zafi na iya zama da illa cikin ƴan sa'o'i idan ba a yi jinyar ta ba yadda ya kamata, yayin da wanda ya kamu da cutar ya fara amai da gudawa mai tsanani, abin da ke kai ga matsanancin rashin ruwa a jiki. Tattaunawar da ake tsakanin asusun bada lamuni na duniya na IMF da kasar Pakistan don baiwa Pakistan din kudaden tallafin da take bukata sosai ta zo karshe ba tare da wata sanarwa ba a hukumance. Sakataren kudin Pakistan ya shaidawa kafafen yada labarai cewa akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu ba su yi na'am da su ba da ya kamata a warware. Ya kara da cewa asusun IMF ya baiwa Pakistan jerin matakan da yake bukata tare da neman karin lokaci domin cimma yarjejeniya. Asusun na IMF bai fitar da wata sanarwa akan matsayin yarjejeniyar ba a ƙarshen tattaunawar da ta gudana daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 9 ga wannan watan na Fabrairu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Alhazai ta ƙasa NACON ta kafa cibiyar kula da aikin haji ta Najeriya domin horar da ma'aikatan da ke aikin haji da umra. Amma shugaban cibiyar ya ce dalibai ma na iya karatu har babban digiri a cibiyar. Wakili murya Amurka Madina Dauda ta halarci taron kafa cibiyar ga kuma rahoton da ta aika mana.
To improve the quality of manpower in the Hajj and Umrah sector in Nigeria to be at par with global industry standards. 2. Train and certify all employees in the Nigerian Hajj and Umrah sector.
Shugaban hukumar Alhazan Najeriya, Alhaji Zikirullah Kunde Hassan ne yake bayyana hujjoji da suka sa aka kafa cibiyar, inda yace cibiyar za ta inganta aikin haji da umra da kuma baiwa kasar damar daidaita matsayin masana'antu a duniya. Zikirullah yace cibiyar za ta samu da hanyar koyon sana'o'i ga matasa da kuma zama wurin tuntuba a duk duniya wajen koyar da aikin haji da umara. Kwamishinan bangaren tsare-tsare na hukumar Alhazai Abdullahi Magaji Hardawa yana cikin ɗaliban farko da suka dauki darasi a cibiyar bayan an kaddamar da ita.
Na farko dai ina so mutane su sani cewa duk malukin da Allah ya yi shi bai kure ilimi, kuma ilimi shine sinadarin zaman duniya. Muddin baka da ilimi, duniya za ta zo ta barka. So ƙarin ilimi wajibi ne akan kowa. Ilimi na addini da ilimi na gudanar da rayuwa yau da kullum abu ne wanda kowa ya kamata ya neme shi, ci gaba da nema har zuwa iyaka. So daga wannan shiga makaranta da muke yi ba mu muka nema ba, tsari ne ya kawo mu shiga, kuma alhamdulillah ina ganin karshen kwalliya za ta biya kudin sabulu. Abun farin ciki ne, kuma ina murna na shiga da zumudi, kuma ina roƙon Allah ya mana jagora ciki.
Shi ma shugaban cibiyar Professor Muhammad Nasiruddin Mai Turare ya yi ƙarin haske akan cibiyar.
Yanzu za mu fara da karabar diploma ND kenan, zuwa gaba kuma insha Allah za mu kai ga babban diploma, that is higher diploma kenan. Sannan kuma da fatan za mu yi haɗin gwiwa da sauran ainihin makarantu jami'i da ma jami'o'i insha Allah mu zo mu bada har da ma ainihin degree na farko har da na gaba insha Allah, amma tare da haɗin gwiwa da sauran jami'o'i dukkan nan suke da na waje.
Wannan cibiya shin ma'aikatan hukumar Alhazai kadai ne za su rika zuwa ko dai har ɗalibai da ke makarantu?
Ai har ɗalibai ma, ai kin ga misali akwai shi national diploma da wato duk wani ɗalibi da ke son ainihin ya karanta wani abu da ya shafi harkan kula da aikin haji ko na ainihin kula da yanayin yanda ake kula da Alhazai ko kuma yanda ake ainihin tafi da kula da harkan tafiye-tafiye wanda ya shafi aikin haji, duka za su koya nan, har da kuma harkan kimiyya.
Ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta amince da wannan cibiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A yayin da ake cika shekaru 33 da jami'an tsaro suka yi wa wasu ɗalibai uku na jami'ar Yamai kisan gilla lokacin da suke gudanar da zanga-zanga nuna buƙatar ganin an mayar da ƙasar Niger ta farkin demokradiyya tare da ɗaukan matakan inganta yanayin karatun boko, ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta shirya wani gangami a jiya Alhamis da nufin ta da mahukunta daga barci don ganin an gudanar da bincike da zai ba da damar zakulo masu hannu a wannan al'amari don su fuskanci hukunci. Al-Mustafa Baƙin Bature shi ne sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmumini Diafo.
Mun fito saboda mu nuna cewa a rana ta 9 watan Fabrairu shekara
1990 mun fito students sun fito saboda su nuna rashin jin dadin su game da yadda harkoki suke wakana a cikin jami'a Abdul Mumin wannan fitowa kuma dan su nuna cewa a cikin kasa ya kamata a samu liberty a cikin kasa ya kamata talakawa su ji dadi a cikin kasa ya kamata a samu abin da ake cewa democracy wannan fitowar da suka yi ba su samu masu iko ba wanda suka gane abin da manufarsu sai ya zamanto aka yi abin da bai kamata ba abin asha ya afku har aka kashe wa'ansu cikin dalibai mutum uku suka rasa rayukansu a wannan rana da dalibai na jami'ar Abdul Mumin suka fito kenan duk lokacin da wannan rana ta kewayo mu dalibai na jami'ar Abdul Mumin da dalibai duka na kasar Niger muna fitowa saboda mu tunatar da kasa da cewa a wannan rana ga abin da ya afku kuma har zaman ga da ake ba a samu akai shari'a ta gaskiya wadda za ta sa ya zamanto wa'annan an san waye kisa waye sa akai kisa ya abu ya afku mu yi kira ga masu iko da su nuna cewa wannan abukan namu da suka rasa rayukansu a wannan lokaci sun rasa rayukansu saboda kasa talakawa su ji dadi ta kan hanyar demokrasi kenan wannan demokrasi da suka nema ya kamata a gyara ta in bakar lahiya ya kamata a sanya wani irin magani ne za a yi mata saboda ƴan kasa duka baki daya su san da cewa a wannan lokaci na rana 9 ta watan February abinda ya afku ya sa kasar Niger duka ta canza ya sa kasar Niger ta samu canjin yanayi game da hanya ta siyasa a wani lokaci dalibai in suna so masu fito in suna so su yi wani abu ba yayuwa saboda kowa ana cikin mulki na tsanani kowa na tsoron fitowa kenan wannan sacrifice da aka samu shi yasa yau kasar mu ta samu abin da ake cewa democracy
Al-Mustafa Bakin Bature kenan sakataren kungiyar daliban jami'ar Abdul Mumin Diefo Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar. ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zabe mai zuwa a Najeriya. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Katsina.
Kalaka kabur kuka akure arkancin ka karike makamin ka ita za ta cece ka. Kalaka kabur kuka
an girgiro jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sayyid Barda shine gwamnan farko kula na farko ga jihar. To amma lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye, yayin da APC dake mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalagar mulki. A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun dake kan gaba a jihar. APC ne a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna. Da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fadda gwamna, PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barisa Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara. Lamarin da ya bayyana karala. An ce Katsina sai wanda Shema ya ce a yi shi ka bangaren dan takara ko mai sak ne. Ko da ce dai APC na da nata matsalar, amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da ya ji amai ba daidai ba a jam'iyyar, da shi da ayarinsa tuciya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ɗan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa, ganin yadda ake barin mu mata baya, mun san cewa mata suke zabe. Sai san cewa kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je ki gabatar kamar me da me.
Ciwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata, ko jawara ko wadda take da aure, domin samu musu da abin yi. Sannan na biyu, ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'a yau. Sai matanmu suke a sansanin ƴan gudun hijiran nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nake so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai mata.
Siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna da rauni ta wannan fuska, kin fuskanci wannan?
To sai zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sai motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki, a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kasim, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira Nilof. Muna kira ga mata da su fito a dama da su, kuma muna kira ga mata mu goyawa mata ƴan uwanmu da suka fito, idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatansu.
Sunana Rabiu Abdulruma, ranar zabe ka daure ka je kai ka zabe abinda kake bukata kan bayan an gama an fitar sakamakon zabe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zabe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da kur'an jama'a sun yi amfani to mutane su karbi abinda aka bada sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutsa-yamutsa kamar yadda aka yi a 2011
ba san mace ciwo ba samiya ta kare san shi abu malafashi murai amurka daga katsina a Najeriya
kino da sardauna furimi an arewana ko ince masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya kumfaci akan hanya biye wa zuciya ruki na duniya
to a gaira sani malumfashi da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a manfa'a takeice
to a takeice har yanzu ana fuskantar barazanar kungiyar ISIS tana kuma ci gaba da karuwa a yankunan da ke fama da rikice-rikice kuma yadda kungiyar ke kara fadada a tsakiyar Afirka kudanci da kuma yankin Sahel abin damuwa ne a cewar shugaban sashi yaki da ta'addanci na Majalisar Dinkin Duniya Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yaron Evan da ke birnin Tehran a cewar masu fafutuka yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi tare da taken goyen bayan zanga-zanga a wajen gidan yaron. Kafofin yada labarai da ke wajen Iran sun ce an sako jimlar mata 7 a yayin da hukumomin Iran din ke ci gaba da daukar matakin murkushe zanga-zangar da ta barke a watan Satumban bara. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis kuma aka kawo su nan Amurka a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa a yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi 'yancinsu kuma sun jurewa tsarewar rashin adalci da aka yi masu lokaci mai tsawo ya ƙara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin Nicaragua ta yi wanda ɗaya daga cikinsu ɗan Amurka ne ya nuna babban matakin ci gaba
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan wanda suka bada gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanta mana labarai sai kuma Salman Abo da ya hada shirin ya kuma bada umarni ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC